الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الخميس هدو قوات رمضان إجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تتبو دير داري هدو دا أربعين وان دي 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 دا ترى قوات مي شكرا تتبو بيو دا قومشا ترى ميلادية زامو تيقى بدا كراتون القرآن مي جرما زامو تاشي آية عشرين دا تايا سورة آل عمران إن الذين يكفرون بآيات الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الله سبحانه وتعالى يقول للي ولن تسكي كافر شيء آيوين الله سبحانه وتعالى كما سكي shahadan tar da annabawa ba akan gaskiya ba, kuma suke kashe ko shahadan tar da waɗanda suke umurni da adalci a cikin mutane. To lalle waɗannan kai musu albishir da azaba mai radadi. Allah subhanahu wataala nan yana sifanta mana sifofin banu Isra'il ko sifofin Yahudawa musamman waɗanda ake ce musu qatalatul anbiya, suna kafircewa ayoyin Allah, suna shahadantar da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da yake a asali ba zai yoyu a iya wato shahadantar da ɗan saƙon Allah ba. Idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi, to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi kariya daga waɗannan mutanen da ya aiko shi zuwa gare su. Shi yasa malamai suka yi ta maganganu, wasu suka ce a waɗannan dai annabawa ne, da yake ka san annabawan al'umman da suka gabace mu mutane ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa shari'a, amma bai ɗaura musu nauyin isar da wannan saƙon zuwa ga waninsu ba. Amma in da manzanni ne, to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su ikon su shahadantar da wanda yake manzon Allah, ɗan saƙon Allah daga wajen Allah. Kuma dadin dadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tahaddi, tahaddin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu yana da yawa. Daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi a suratul baqara, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa yakfuruna bima wara'ahu wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum mu'minin. Sai su ce mun yi imani, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ka ce musu falima taqtuluna anbiya allahi min qablu, watan a baya kafin yanzu. Kaman dai Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna musu cewa a yanzu ba zai yi a ƙara kuma kashe ko shahadantar da annabin Allah ba. Qul falima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ko wa idza akhadna mithaqakum rafa'na fawqakum tura khudhuma atinakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushrifu fi qulubihimul ijla bi kufrihim ko qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wato dai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tahaddi, ya nuna musu wannan shahadantar da annabawan da suke abin da ya riga ya wuce ne yanzu ba zai ci gaba da faruwa ba. Ala kulli halin malamai sun yi maganganu a cikin wannan ayar. Innal ladhina yakfuruna bi ayatillahi, kaga anan har yanzu maganan al-kufru bi ayatillahi da al-kufru billahi suna nan abubuwa guda biyu.
kaman dai Allah subhanahu wata'ala yana yin ishara ne zuwa ga mutanen da za su bayyana a ƙarshen zamani ko da tun farko akwai su irin jahiriyun din nan wanda suke cewa tunda basu ga Allah ba basu taba shi ba basu ganshi basu riske shi da hawas din su ba to basu imani da shi ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to tunda ba ku imani da Allah ba saboda Allah gaibu ne kun kasa da sukan shi to ga ayoyin Allah nan dan me su ma kuke kafirce masu ga ayoyin Allah nan a bayyana a cikin malakut a cikin kaun kuna gani mutum kuna ganin dabbobi kuna ganin itatuwa kuna ganin tsirrai kuna ganin nau'o'in halittan Allah mabambanta sammai da ƙasai wanda duka ayoyin Allah ne su kadai sun isa shiryar da ku zuwa ga tabbacin cewa akwai wanda ya halicce su ya samar da su dan babu wanda ya da'awan halittan nasu to saboda haka idan sun kafirce wa Allah saboda Allah a wurin su gaibu ne to ga ayoyin Allah nan wanda ya kamata ya zama wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin ko da yake malamai suka ce ba za a iya shahadantar da annabi dama bi haqqin ba saboda haka wannan dai tana akkadawa ne dama ba yanda za a kashe annabin Allah da gaskiya saboda haka indai an shahadantar da manzon da annabin Allah to dama akan rashin gaskiya ne wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kuma suna shahadantar da ko suna kashe waɗanda suke umurni da gaskiya da adalci wato dukkan tawagit dukkan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mulki ko wani iko to babban abokin gaban su a duniya shine mutumin da zai fada musu gaskiya ya ce su yi adalci ko ya yake son su indai zai ce musu ku yi adalci ku aikata gaskiya ku aikata adalci cikin al'umma to wannan mutumin ya zama shine abokin gaban su to shi yasa malamai suka ce wasu suka tafi akan cewa al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wannan mun sani wajibi ne farilla ne ai umurni da abu mai kyau ai hani da mumuna amma ka tabbatar idan Allah subhanahu wata'ala ya sa ba za ka iya daukan abin da haka zai iya jawowa ba to ka dauki azaful imani idan ka san idan kai al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar za ka sami tsangwama za ka sami kiyayya kila ma zai kai har ka sami cutarwa a jikinka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi lil mu'mini an yudhilla nafsahu قالوا وما إذلال نفسه يا رسول الله قال أن يتعرض من البلاء لما لا تقوم له يده يتي بكماتا مؤمني يا يي إذلال يا كسكنتر يا ولا كنتر ذا كنسا سكت يا رسول الله منين كسكنتر ذا كي ذا ولا كنتر ذا كي يتي شيني يا جي يا كي كنشي تكن أبين ذا ذي غمودا jaraba wanda ba zai iya dauka ba idan ka san imaninka ba za ka iya dauka ba babu shakka mafi girman jihadi kamar yadda yazo a hadisi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma afdalul jihad yace kalimatul haqqi fi wajhi ko kalimatu haqqin fi wajhi sultanin ja'ir aka ce menene jihadi mafi girma ya rasulullah yace ka fadi gaskiya ka fadawa shugaba azzalimi gaskiya shine jihadi mafi girma idan shugaba ya zama bai adalci ba a gaya masa bai adalci ba ya gyara wannan shine jihadi mafi girma amma idan ka san ba za ka iya wannan jihadin mafi girma ba to dama Allah subhanahu wataala ya karkasa gyaran munkar matakai uku ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya ga mummunan abu a cikin ku ya gyara da hannunsa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da gyara da hannu ana nufin shugabanni ne masu mulki dabi da aka barwa kowa ya gyara barna da hannu to rayuwa za ta zama fauda rayuwa za ta zama karazu ko kila abinda ba barnan bane ma sai mutum ya dauki mataki akai to saboda haka abinda zaka yi na gyara da hannu idan a matsayin kiyaye zamantakewan al'umma ne akwai abin da zaka gyara da hannu ba zai zama mafsada ba zai zama cuta ba amma akwai abin da in ka je gyarawa da hannu zai iya haifar da wani cuta kamar abubuwan da suka shafi haji kaga ba wai kawai dan mutun ya kashe wani kai ma sai ka dauki takobi ka kashe shi ba kaga wannan zai zama fitina ne akwai matakai da addinin musulunci ya tsara da za a bi to saboda haka aka ce gyara da hannu wannan na hukuma ne fa in lam yastati fa bi lisani suka ce shi kuma gyara da halshi na malamai ne na masu ilimi ne saboda su suka san cewa abu kaza ba daidai bane a gyara abu kaza ba daidai bane ko da kullum ne maganar malamai ina muhimmanta wannan nuktar muhimmiya cewa in aka ce malamai malamai a kowane fanni sune ma'abuta wannan fanni saboda haka masanin ilimin tattalin arziki idan ya ga kuskure ya gyara a matsayin shi hidima ga addini da niyya mai kyau na hidima ga addini to shi ma ya zama mai gyara da halshensa a matsayinsa na malami saboda ya san tattalin arziki kuma wannan layin sa ne shine mai wannan ilimin masanin kowane fanni masanin siyasa masanin zamantakewa masanin kowane fanni shine malami a wannan fanni kuma wajibin sa ne ya gyara da halshensa gurgurdan abin da zai iya wanda ba zai iya ba kuma ko idan mutum ba zai iya ba to shikenan ya gyara da zuciyarsa ya gani ya ki wannan abin ya kyamaci wannan abin da zuciya shikenan ya wadata sannan kuma har wanda zai gyara da halshen nasa addinin musulunci bai bar abin kara zube ba ya tsara matakai yanda ya kamata a yi wa shugabanni gyara lafazi mai kyau ka isar da sakon ta yanda don da yawa daga mutane masu yin gyara Allah ya saka musu da alkhairi ya gyara niyoyinmu da niyoyinmu amma da yawa daga mutane suna gyara amma mare amfani domin duk mutumin da ya je ya hau minbari yana gyara wani mutum da ba hanyar da zai ji shi ko ya je ya shiga wani kafin yada labarai ko kafin sadarwa yana gyaran da wanda zai wa gyaran ba zai isa ma zuwa gare shi ba ko ya isa ma zai fi ɗauka a babin tozarci ne fiye da gyara to wannan bai yi kama da gyara ba amma idan ya yi da niyya mai kyau muna fatan Allah ya bashi ladan niyyarsa amma idan ana so a yi gyara a bi hanyar da ya fi dacewa don isar da saƙon gyara zuwa ga wanda za a gyara tunda dai ba wai buƙatanka shi ne ka yardar da mutane a ce baka jin tsoro ko kana faɗin gaskiya ba buƙatanka shi ne ka yardar da Allah da ya halicce ka kuma a gyara wannan ɓarnan idan bai iya ba fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman to amma kuma dai duk da haka mafi yawan jagorori har a haka din ba su san mai faɗa musu gaskiya da haka duk wanda zai zo ya faɗa musu gaskiya za su sa kafan wando tare da shi ko da zai same su shi da su din in zai zama yau zai zo ya faɗa musu gaskiya da nasiha gobe zai faɗa musu gaskiya to jibi in ba a yi sa'a ba za su kulle kofa a kansa ba za su bari ya ƙara isowa zuwa gare su mafi yawa sun fi san wanda duk abin da suka yi za a ce musu ai wannan shi ne mafi daidai idan ya ɗaga wannan za a ce ai ɗaga wannan shi ya fi dacewa inda zai aje sai a ce ai ajewan shi ne ya ƙara kyau ma da ka aje in ya ɗaga wancan sai a ce ai shi ne wato duk abin da ya yi dai wanda yake da yawa daga kuma waɗanda ake kira jagororin addini sun maida kansu wannan abuwaq ɗin sun maida kansu waɗannan kakakin kawai suna jira mutanen siyasa su yi wani abu su nemo wa abin hujja komin raunin hujja su kare wannan abin saboda suna ganin cewa kaman wannan zai ba su wata wijaha alhali kuma wijahan Allah ake nema shi yasa annabi koko Luqman dai da yake wa ɗansa wasiya yake cewa wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka kai umurni da abu mai kyau kai hani da mummuna to amma fa ka sani in kai umurni da abu mai kyau kai hani da abu mummuna to za kuma kai hakuri za kai hakuri mafi karancin hakuri ila abin duniyansa ba zai iso gare ka ba za a kuma kakkara hanyoyin isan abin duniyan zuwa gare ka mafi karancin abin da zai iya faruwa da kai in ba kai zuwa ga azabtarwa da makamantansu ba don haka kai umurni da abu mai kyau kai hani da mummuna kai kuma hakuri da abin da wannan umurni da mai kyau da hani da mummuna zai iya haifar maka wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur na'am
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله سبحانه وتعالى يقول وَدَنَّنْ سُونِي وَدَنْدَ أَيُّكَنْ سُيَبَّرِ يَلَالَجِ أَنَا الدُّنِيَا هكذا كما أَيُّكَنْ سُعَلَاهِرَا dama tun da ya bare tun a duniya kaga a lahira ma ya lalace wa ma lahum min nasiri kuma ba su da mataimaka daga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk aikin da ba a nufi Allah subhanahu wa ta'ala da shi ba, to lalataccen aiki. So da yawa mutane yana ba su mamaki su ga wani ila ba musulmi ba ne ya yi abubuwa da yawa wanda suke na amfanan ɗan adam ko na kyautatawa da makamantansu. To ya kyauta, kuma wannan abin da ya yi zai sami sakayyar wannan abin da ya yi a nan wajen da ya yi daga wajen waɗanda ya yi ma, don shi Allah yana sakawa a kan abin da aka yi masa ne shi. Wani in ya yi wani abu na jin daɗi, kamar yanzu misali wani ya ƙirƙiri wani abu, wani technology wanda mutane ke amfana da shi, a dalilin wannan technology sai ya ta samun abin duniya, ko a dalilin wannan abin da ya ƙirƙira sai ya ta samun abin duniya, ya ta samun kuɗi, saboda yana da haƙƙin mallakan wannan abin. Kaga dama ya yi don wannan abin, kuma mutane sun saka masa. Koko a'a, ya ƙirƙiri wani abu sai a dawwamar da sunansa. Kullum shekara dubu-dubu a yi ta ambatansa, ana cewa wani shi ya ƙirƙiri kaza, wani shi ya ƙirƙiri kaza. To dama shi ya yi ne don sunansa ya dawwama, don ya zama tarihi, ya haddace sunansa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi da tarihi, kuma tarihi ya saka masa. Amma wanda Allah yake sakawa kadai ranar tashin kiyama shi ne wanda ya yi don Allah, ko da musulmi ne, ko da musulmi ne. Mun karanta kaskana lakum ayatun fifi a tainin takata biatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira. Kaga ko da musulmi ne, ba a ce fi'atun mu'mina wa fi'atun kafira ba. Ko da musulmi ne, idan ya zama ba dan Allah yake yi ba, to mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa farkon waɗanda za a yi wa hisabi ranar tashin kiyama mutane uku, ko za a zo da su, ɗayansu ya yi jihadi, ya yi yaƙi, ya ɗaukaka kalmar Allah, kalmar Allah ta ɗaukaka da shi, Allah ya tambaye shi me ya yi, ya faɗi abubuwan da ya yi, ya ce to ai dama ka yi don mutane ne su ce wane jarumi ne, kuma sun faɗa, saboda haka ka tafi wuta, Allah ya kare. Haka za a zo da malami mai ilimi, haka za a zo da attajiri, dukansu ga abubuwan da suka yi, amma duk sun yi ne don a faɗi, kuma an faɗa ɗin, saboda haka an saka musu tun a duniya. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana sakawa, shi yasa Allah yake faɗin walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Watan waɗanda suka kafirta ayyukansu, kai ka ce irin abin da ake hangowa da rana a titi ɗin nan ne kamar ruwa, sai ka tafi ka yi nisa kana zaton ruwa ne, sai ka je sai ga ba komai a wajen. To gashi dai a nesa yana burgewa, amma idan aka zo sai a ga ba komai. Don haka aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓa, yake sakawa a kansa kawai, shi ne aikin da aka yi don Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ba su da mataimaka. Akwai wanda shi yana da mataimaki, idan ya zama mumini ne, ya zama ya taɓa imani, ko da ƙwayan zarra ne imanin, to zai sami mataimaka ranar tashin kiyama, saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai cewa mu'minai gaba ɗaya ranar tashin kiyama ‘yan aljanna, bayan sun kai kukansu wajen Allah, cewa ya Allah gashi muna cikin aljanna, kuma daɗin ba zai ishe mu ba, kuma an ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kuma daɗin ba zai ishe mu ba, matuƙan wane da wane da wane abokanmu ne, tare muke zuwa kasuwa, tare muke kwanciya muke tashi, ko mun san su, ko sun taɓa ma kyautata mana, kuma musulmai ne, amma kuma ga su can a wuta. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku je duk wanda kuka sani, in dai kun san shi to ku fito da shi daga wuta. Su je su fito da duk wanda suka sani, kaga su sun sami mai taimako. To haka dai har bayan kuma ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dai masu ceto wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana za su ceto. Don haka irin waɗancan wanda suke ba mu'minai ba, to su ba su da irin wannan wanda zai ce na san su ɗin a duniya, balle ya taimake su gobe kiyama, Allah ya kare ni.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin baka ga waɗanda aka baiwa wani rabo daga cikin littafi ana kiransu
zuwa ga littafin Allah dan yi masa hukunci kuma ya tawalla fariqul minhu sai kuma wani sashi daga cikin su su juya baya su kibiyayya ga wannan kiran da ake masa zuwa ga littafin Allah wa hum mu'riduna suna masu juya baya suna masu karkatawa da juya baya daga kira daga littafin Allah daga shari'an Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nan ya ce alam tara kuma ya ce alam tara ila shin baka ga wadanda kaga wannan gani ne na ido to amma kuma wannan abin ba a yi a gaban mu ba amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka alam tara shin baka gani ba don mene domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son mumini ya zama ya fi gaskata ganin Allah akan ganin kansa idan Allah ya ganin masa to ya ce na gani tunda Allah ya ce ka gani to ka ganin ina fatan mun fahimta tunda Allah ya ce ka gani Allah ya ganin maka ya ce ka gani to ka ganin shi yasa zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala don in aka ce alam tara ila to yana nufin gani ne na ido in ka ga ila bayan ra'a yana nufin ru'yatul aynil basira to yana nufin ka gansu ne kawai ka sheda tunda Allah ya ce ka gansu to ka gansu wannan ana ce mata ar-ru'yatul imaniyya ita ce gani ta imani watan saboda karfin gaskatawanka kawai da ka ce da Allah ya ce kawai ka gani shine irin abin da wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari yayi ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cinikin doki da wani mutum sai mutumin ya tafi bayan an gama ciniki yana tafiya yana sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran shi ya zo ya bashi kudin sa sai wasu sahabbai su kuma ban san ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya siya ba sai suka taya dokin da suka taya sai ya ji kudin da suka bada ya wuce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taya a zahiri dan ba abin da zai iya wuce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakika a albarka shikenan kawai sai ya ce shi ai ba ai ciniki da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mun yi ciniki yanzu nan kasiyar mun nasa ya yace ai san ba ai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya ce ka basiyar mu sahabbai suka kai kan mutumin kai manzo Allah kake jaye sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku bar shi ya ce in an yi ka kawo shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu biyu mu kai daga ni sai kai sai ga Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari yana zuwa ai ake ciki aka ce ai kaji kaje ce a ai gaba na akai ta gaba na akai ai ni ne shaida ai a gaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mashi kaza kaza ya ce kaza kaza ka kai ciniki kuka siya sai da rasulullahi ya ce Khuzaimah yaushe aka yi a gabanka ya ce ya rasulullahi ba ka faɗa ba ai tunda ka ce kawai haka ne tunda ka ce ai ya wuce ma abin da na gani tunda ka faɗa kawai daidai ne ya rasulullah shikenan sai yayi shaida aka bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam doki sai manzo Allah ya ce to ya Khuzaimah daga yanzu ba an ce kullun kowane abu azo da shaidu biyu ba a mu'amala na kasuwanci to kai yanzu kana matsayin shaida biyu ne tunda kai zanu wannan karfin imanin to na ƙara maka matsayin shaidan ka duk abin da kai ma shaida yana matsayin shaidan mutum ma'anan wannan ba zai bayyana ba sai bayan su Zaid ibn Thabit al-Ansari Allah ya ƙara masa yarda suna tara al-Qur'ani a ka'idan da sayyidina Abubakar ya gindaya masa duk ayan da za a rubuta Sayyidina Umar duk ayan da za a rubuta sai an samu mata shaidu biyu sai an sami shaidu biyu idan shaidu biyu sun shaida eh lallai wannan ayan alqur'anin mun san lokacin da ta sauka wajen ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan wajen take a cikin sura sai a rubuta ta aka gama rubuta alqur'ani Zaid ibn Thabit yana ta tunanin wata aya riwaya mafi inganci ya ce ayan suratul ahzab minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila yana ta tunanin ta ya kaza tunawa sai Khuzaimah ibn Thabit ya kawo ta yace akwai wata aya a suratul ahzab annan wajen da Allah ya ce kaza 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 yace to ka kawo wani wanda zai shada tare da kai cewan wannan ayan tana ne yace a ka manta ni shaida na matsayin shaida nawa ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sai ya zama yayi a shaida a wannan wajen dan haka idan Allah subhanahu wataala ya ce abu to ana son ka bude idanka na imani sai ka zama kana ganin wannan abin yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa. Tunda dai Allah ya ce to haka ne, wannan shine abin da ake nema daga mu'mini. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, shin baka ga wadanda aka baiwa wani kaso daga cikin littafi, wani rabo daga littafi ba? An ba su rabo daga littafi, yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Ana kiran su zuwa ga littafin Allah ya musu hukunci, sai kuma su juya baya. Allahu alam, akwai dalilai da dama da aka faɗi na sababin saukan wannan ayoyi, amma mafi shahara an ce watan lokacin da wani bayahude da bayahudiya mutanen Khaibar suka yi zina kuma muhsinai, sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yadda ya musu hukunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ai da attaura zai musu hukunci da littafinsu na ainihin attauran, ba wanda aka caccanza ba, zai musu hukunci. Sai suka ce to shikenan a kawo attaura. Ya ce kuma hukuncinsu shine a jefe su. Suka ce ai san babu jifa a cikin attaura. Aka zo aka sami wani shahararren masanin attaura, Ibn Suri Abdullahi, yazo yana karanta attaura, amma da yazo daidai wajen ayar rajmu sai yasa ya tsaya danne daidai wajen da yake bayanin rajmu din. To akwai Abdullahi Ibn Salam wanda yake mumini, wanda ya samu kasan shi biyu, da ba yahude ne babba malami a cikin su ya musulunta, duka dai an san kissansa. So da haka sai ya daga hannun wancan mutumin ya ce ai ga yanan jifa ne a daidai wajen, dan haka dole a jefe shi. To so da haka aka ce shine yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum, wato ana kiran su su zo wajen zuwa ga littafin Allah, dan littafin Allah ya musu hukunci, amma sai su juya baya su. To amma dai wannan sababin nuzul da yake ma asbab din da aka faɗi da yawa, wannan ɗaya daga cikin su ne. Amma kamar yadda muka sani al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab, duk wanda aka kira zuwa ga littafin Allah ya hukunci ya bijire, to ya shiga cikin irin waɗannan. Wannan ayan ta raju tana da alaƙa da wata mas'ala a cikin fiqhu wanda ake cewa mas'alan shar'u man qablana, watan shari'an wanda suka rigaye mu. Shin shari'an wanda suka rigaye mu hujja ne a cikin addini ko ba hujja ba ne? Shari'an annabi Ibrahim, shari'an annabi Musa, shari'an annabi Ibrahim, shin mu za mu yi aiki da wannan shari'an a matsayin hujja a cikin musulunci ko ba za mu yi ba? Da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa za a yi aiki da shi, banda Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i a wani kauli daga wajensa, sauran a'imma duk sun tafi akan cewa za a yi aiki da shi, musamman Ahnaf suna aiki da shi, kauli mafi rinjaye a Malikiya su ma suna aiki da shi. To amma yana da zawabit, yana da iyakoki, wata yana da hudud. Ba za a yi aiki da shari'an wanda suka rigaye jaye mu ba sai idan ya sami abin da ya karfafe shi daga shari'ar musulunci. To saboda haka shi yasa wanda suka ce ba za a yi aiki da shi suka ce to tun daga abin da ya karfafe shi a shari'ar musulunci kuma kun yadda ba za a yi aiki da shi ba sai an sami abin da ya karfafe shi, kenan ai da shari'ar musulunci aka yi aiki. Aka ce a'a, ba sai daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da wani daga cikin amintattun Yahudawa na da ya tabbatar da cewa wannan abin yana ciki, kamar su irin su Kabul Ahbar, irin su Abdullahi ibn Salam din, in suka tabbatar wannan abin yana cikin littafin su na asali na Yahudawa wanda ba a harrafa din ba, don sun harrafa littafin nasu da yawa, to wanda ba a harrafa ba, ba a caccanza ba, in suka tabbatar yana ciki, to za a yi amfani da shi a matsayin shari'an wanda suka rigaye mu. Wani malami a wannan zamanin ya yi maganganu akan hukuncin jifa, a ganinsa babu hukuncin jifa a asalin shari'ar musulunci, watan jifan masu zina. A ganinsa jifan mazinata muhsanai asalinsa wannan shari'ar man qabla na ɗin, amma addinin musulunci shi a ganinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hukunci ne da abin da yake a littafin magabata. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mas'ala ta zo masa, idan babu hukuncin da Allah ya saukar masa a kai, to yakan ɗauko daga abin da Yahudawa ko Nasara suke yi sai yayi. Wato in ya zama ga abu Yahudawa ahlul kitabi kenan suna yi, ga kuma mushrikai wanda ba su da littafi suna wani abu daban, to in wani mas'ala ta zo
babu wani shari'a da Allah ya saukar masa sai ya dauko daga na ahlul kitabi saboda sun fi kusa da musulmi to a ganin sa shi wannan malamin Dr. Yusuf Al-Qardawi yana ganin cewa hukuncin zina a musulunci shine abin da Allah ya faɗa a suratul nur الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين كو شي ا غنينسا wannan shine kai hukuncin a bulala din amma ainihin jifan shar'u man qablana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi daga baya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da wannan ayan bai ci gaba da yi to amma dai wannan matsala ce mai wahala kwarai saboda gaskiya abinda muka sani kafin yazo yayi harkin wannan ijma'in shine ijma'i ijma'in malaman musulunci cewa mutumin da yake muhsan ko muhsin idan yayi zina za a jefe shi to amma shi ga irin nasa fahimtan kuma dai addini yana da fadi fahimta na da yawa a ciki alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabi llahi liyahkuma bainahum ana kiran su zuwa ga littafin Allah dan yi hukunci gare su wannan yana nuna mana wajibci insiya li amri llahi subhanahu wa ta'ala wato idan Allah ya umurni dole ne abi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila llahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na in Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni ya kira to kawai dole ne a to su ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda adalci bai hada su duka ba yace ita wallahi fariqun min wani sashi daga cikin su su suke juye ba wani sashi suna biyayya din domin a cikin su akwai laysu sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatruna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudu saboda haka akwai mutanen kirki masu bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurne shi sine wanda suka shiga addinin musulunci kamar yadda nace wannan kuma yana nan har akan musulmai wato har musulmi idan aka kira shi zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya bijirewa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyarda da shi to shi ma ya shiga cikin irin wannan abin da ahlul kitabi suka fada wasu daga cikin ahlul kitabi suka fada Allah ya kare mu wa hum mu'riduna suna masu juya bayana
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون يجي وأنكم أين فاروا أني سبودا ويسنشي wuta ba za ta taba shafan su ba sai wasu ƴan kwanaki ababen kidayawa abubuwan da suke kirkira na cewa nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu cewa su zababbun Allah ne su masoyan Allah ne su na daban ne a cikin bayin Allah waɗannan abubuwan da suka sanya wa kwakwalwansu ya ruɗe su wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna wannan abubuwan da suke kirkira na ƙarya suna jingina wa Allah ya ruɗe su ya sa suna shantakewa suna holewa suna abinda suka ga dama suna ganin wai Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da su azaban ma da zai faru da su kawai ta hillatal qasami dalika annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin anan wajen Allah subhanahu wa ta'ala yace ayyaman ma'dudatin a suratul baqara Allah yace ayyaman ma'dudatan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul atakhasstum inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun wato a can sai suka ce ayyaman ma'dudatan anan sai suka ce ayyaman ma'dudatin kowanne yana da matsayin sa wasu malamai suka ce wato ayyaman ma'dudatin suna ishara ne zuwa ga kwanakin sati wato jam'u qilla ne wato suka ce wai wuta ba za ta shafe su ba sai kwana bakwai na sati kawai za a kirga ai musu azaba sai dai sun manta inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun fi yawmin kana middaruhu 50 alf sana imma hakan ne Allah ya kare to idan kuma can wajen kuma kalulanta masana naru illa ayyaman ma'duda aka ce ana nufin ayyam din da suka sha wannan suka bautawa wannan dan marakin ne ayyam din da wato kwana 40 din da annabi Musa alaihi salam yaje yayi a cikin munajati da Allah subhanahu wata'ala Musa Samiri ya batar da su yayi masu wannan dan maraki ya zama dalilin fitinan su suka ce to wannan kwanakin da suka yi suna bautan dan maraki shine kadai kwanakin da Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su Allah ya kare mu a wannan mas'alan tana da alaka da wata mas'ala wacce aka sami wasu cikin musulmai suka yi itikadin ta akan kuskure shine cewa wuta duk ɗan wuta ma ba za su dawoma a cikin wuta ba lanta masahumun naru illa ayyaban ma'dudat watan dole wuta za a yi lokacin da za ta kare ita kanta shikenan duk wanda yake ciki zai zama baya cikin azaba kenan wal iyadu billahi to wannan dai a fahimta ne mummuna rarrauna wanda ya saba da sarihan nassoshin alqur'ani da nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaru wannan kuma yana mana nuni da hani da mutun ya dauki rude-rude watan na rayuwa jin cewa ni wane ne ko ni dan wane ne ko ni ina da matsayi kaza saboda haka ni ina da wani matsayi daban a wajen Allah ko ban yi ibada ko ban bi Allah subhanahu wata'ala ba zan sami watan daukaka yana da bambanci da kyautata zato cikin Allah da kyautata fata cikin Allah abubuwa guda biyu akwai al'amnu min makrillahi akwai husnul zanni billahi al'amnu min makrillahi shine amince ma makrullah ya dinga shantakewa yana abin da yaga dama yana jin cewa ai shi ya isa ba abin da zai faru da shi saboda ya jingina da wane ko saboda matsayi kaza nashi wannan amince ma makrullah kenan akwai husnul zanni billahi cewa ai duk girman laifina fadin rahaman Allah subhanahu wata'ala in ya waiwayi wannan laifin nawa laifin zai koma kaman ma babu shi Allah mai girman rahama ne mai girman jin kai ne ba abin da ba zai iya yafe mu ba dan haka ina fatan ya yafe mu so abubuwa ne guda biyu daban-daban wannan nabiyin ana fatan sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mana ma ba wanda zai shiga aljanna da aikin sa sai da rahman Allah subhanahu wataala dan haka kullun bawa ana son ya zama mai karfin raja'i zuwa ga Allah mai karfin fatan cewa duk girman laifin sa zai gamu da Allah subhanahu wataala mai gafara mai rahama mai jin kai kuma zai gafarta masa zai sami Allah subhanahu wataala inda yake zaton shi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani na'am
fakayfa idza jama'nahum yawmin la rayba fih waghfiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun
fakayfa idza jama'nahum yawmin la rayba fih wa waghfiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah subhanahu wataala yace to ka gaya masu ya za su yi idan muka taro su zuwa wata rana wanda babu kokonto cikin wannan ranan lallai sai ta zo wufiyat kullu nafsin ma kasabat aka cikawa kowace rai aka bata aka tara mata dukkan abin da ta tattaro wa kanta ta aikata a rayuwarta na duniya wahum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su ba watan kowa duk abin da yayi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana da littafi wanda baya barin saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada duk abin da suka aikata a duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai tattaro musu ya nuna musu fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat malamai suka ce da idan aka ce wufiyat kullu nafsin ma kasabat yana ma mutane wahalan fahimta saboda kawai imani ne kadai yake sa sai su gane lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid imani ne kawai a ce duk abin da mutum yake rubutawa a lokacin fa karka manta ba ko takaddan nan babu a jikin allo da fatu da warqul bardi da makamanta wannan ake rubutu saboda haka maganan mutum na rana daya kadai da aikin shi ya isa kayan raƙumi ɗari saboda yawan abin da za a rubuta a ciki to amma kuma sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala yace duk abin da kowa ya aikata babu sagira au kabira da abin da ya aikata da abin da ya fada face sai an rubuta a zamanin da wannan an gaskata shi da imani amma yanzu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ko da ke an sami wani bawan Allah wanda ya gano wani abu tun a wajen shekara 800 da wani abu da ya wuce yace shi Allah ya nuna masa ayyukan bayi idan suka aikata suna tafiya a cikin alamul mulk da malakut na Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake canza duk abin da mutum yayi yana gama aikatawa abin zai fara tafiya a cikin alamul mulk a cikin kaunin Allah subhanahu wa ta'ala yayi ta tafiya duk abin da ya furta ma abin zai ta tafiya yace ya gani ga abin nan yana ta yawo a cikin kaunin Allah subhanahu wataala abubuwan da mutane ke fada da suke aikatawa shekara 800 da wani abu ya fadi wannan sai daga baya yanzu a wannan zamanin sai malamai suka gano ashe duk maganar da mutum ya fada tana tafiya a iska tai tabin iska ko da yake ruwan sama da iska yana tasiri a cikin ta shine har hanyar da masanan ilmin ittisal ko suka gano yanda ake duk wannan technology din na ittisal don mutum ya yi magana da yanda zai tafi da sauransu daga wannan ittishaf din aka fara gano shi cewa ashe duk abin da mutum ya fada yana fita yayi ta tafiya shi yasa ma kake samun sada feedback inda za ka yi magana a wajen da akwai wani dutse a nesa in ya tafi can in ya karo da dutsen sai ka ji ya dawo maka saboda maganan ka ne ya tafi sai ya je ya hadu da dutsen sai ya tare shi bai wuce ba sai ya dawo to yanda yake tafiya ta wannan direction din ha kuma yake tafiya ta sama cikin malakutullahi subhanahu wataala to saboda haka ashe a tattaro shine wufiyat sai a tattaro kaga dukka na ibada na alqur'ani wa wufiyat sai Allah subhanahu wataala ya tattaro ma mutane kaman dama abin yana nan a cikin inda Allah ya so ya kasance za a tattaro maka maganganunka ne da ayyukanka a tara maka ya za a tattaro za su yawa su zama kaman dutse a wajen mutanen da sai yanzu bature yayi technology byte shafra sai aka maida magana ta koma shafra shikenan sai kaga magana littafi ne shafi littafai guda 100 an tattara su an sa yasu a cikin dan wani abu a cikin dan wani kurs layyin dan karami wanda yake zaka sa aljuhu irin su guda 100 ma ka tafi da su ba tare da kaji ba to ballantana Allah subhanahu wataala kuma cikin tattara ayyukan bayi kaman wannan Allah subhanahu wataala yayi mana ne dan mu gane idan har bature zai tattara littafai 100 miliyan 1 din ya tattara su ya sa maka su cikin dan wani abu kaman allura to ina ga kuma Allah mahaliccin batu saboda haka ba Allah mai iko ne akan ya tattaro dukkan abin da bayi suka yi ya arradar musu sai dai kuma da girman rahamansa in yaso subhanahu wataala sai ya tattaro din sai kuma ya nuna ma bawa amma nunawa sai ya zama kaman entertainment kage yau kaje kai kaza rana kaza kaje kai kaza rana kaza kaje kai laifi kaza duk bawa ya gama tsurewa ya gama firgita eh wallahi ya Allah wallahi ni ne wallahi ni ne ya Allah ce to shikenan kai a duniya na su turta ka yanzu kuma a lahira ka zo ka gamu da Allah mai gafara mai rahama mai jin kai anan din ma na su turta ka ban san sauran mutane su ga ana maka hisabi har a lahira Allah baya so ya tona masa asiri a san cewa yayi waɗannan laifuffuka saboda haka sai an sa katanga tsakanin shi da halitta sannan Allah zai sa ai masa wannan tambayoyin a bijiro masa da ayyukansa duk bayan an gama sai ya ce to a can duniya na su turta ka anan kuma na gafarta na jikanka ka tafi aljanna sura kar a cire rai kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar a cire rai daga rahmar Allah subhanahu wataala ko me mutum yake ciki ya bar wannan abin a yanzu shine kada abin da Allah yake so ka bari ka tuba ma Allah ka bari Allah zai yafe maka komin girman laifin Allah zai yafe maka bari ka tuba zaka sami Allah mai gafara mai rahama abinda ba a so ka ce ka aini laifina yayi yawa bari kawai mu ci gaba mu ba maganar rahama to shikenan kai da kanka kai wa kanka matsaya ko ko a'a gobe zan bari jibi zan bari taswifi kana yi kana zan dai bari daga baya dai za mu sami lokaci ko sai mun tsufa za mu bari ko makamancin wannan to shine abin da Allah baya so kai ikla'i daga laifin yanzu yanzu ka tuban ma Allah zaka sami Allah mai gafara mai jin kai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ji kanmu da rahmansa na'am qul illahumma malikal mulki aya ce mai tsawo kuma kila bayananta ma yana da yawa suna da yawa da haka zamu tsaya haka nan insha Allah mu amsa abin da ya samu na tambayoyi wannan yana tambaya ne ya ce ya aika da tambayan a text message ne aka copy a takarda yana tambayan cewa nahiyar su yanzu a kasan nan sun wata lalata ta fito wai matasa da mutane su masu azumi sai su sha wani kwaya ko allura tun safe sai su yi ta bacci ba za su farka ba sai gab da shan ruwa saboda kansu sha wahalan azumi a gaskiya waɗannan bayan Allah abin tausayi domin akwai imani tare da su amma wanda zai rike hannunsu ne ya taimake su a cikin rayuwarsu kila ya karance suka yi karance domin azumi ibada ce da in ba mai imani ba ba wanda yake domin ba wanda ya san kana yi ko baka yi sai Allah da ya halicce ka dan haka idan har zai dauki azumi yana so ya yi amma ya ki sha amma wurin sahur ya je ya allura ko ya je ya sha wani kwaya dan ya ta bacci to wannan mutumin yana bukatan kawai a fadakar da shi ne a ganar da shi a tuna masa ba abin da ya dace yayi ba kenan kila idan azumin yayi wahala matuka in yaje ya sami likita kila in yana da dan halin ma da zai har sha kwaya Allah ya kare mu ko ya allura wanda suke haramtattun abubuwa ne kuma bata ne to da kila zai sami likita kila ya bashi shawaran wani abu da zai ci ko yanayin diet din da zai sa kansa akai wanda zai rage masa jin wannan radadin azumi jin wannan wahalan azumi saboda haka dai lallai wannan abin ba abin da yake akan hanya bane kuma kamar yanda muka sani da yawa daga masu azumi ba su da komai daga azumin su sai yunwa da kishi saboda haka mutumin da ya bar salloli ya bar azhar ya bar la'asar sun wuce ya zama azumi ya zama dalilin kasala gare shi maimakon ya tashi ya aike kuma ya zama dalilin itmani ya maida ya koma dan kwaya wal iyazu billahi to amma duka dai akwai har yanzu imani a cikin zuciyar wannan mutum dan haka lallai abin da yake bukata shine a fadakar da shi a ganar da shi a bashi a shawaran da ya dace kuma irin wannan shawarorin kila likitoci za su fi sanin shawaran da yafi kamata da irin wannan mutum jiya na amsa wasu tambayoyi a wasu sun mun a sun fadakar da ni kuma suna da gaskiya cewa an yi tambaya nayi kuskure a cewa mutumin da ya yazo nemi biyan bukatansa da iyalinsa take to duk da na bada amsa kamar da wasa ce wani ƙara aure to amma sai aka ce ai ba abin da ya kamata in ce ba kenan ya kamata in ce abin ci ka me yasa ya neme ta take din kuma wannan gaskiya ne a kila da wani dalili kila wato akwai wani haƙƙin ta da yake dannewa kila cutar da ita yake yi kila abubuwa ne dai da yawa to abin da yafi dacewa anan ayi sulhu a ja hankalinta a ja hankalinsa a nuna mata ba wannan abin haramun ne ga matsayin addini akai shi kuma haƙoƙinsa haƙoƙinta da suke kansa su ma a ja hankalinsa akai cewa ya bayar da wannan haƙoƙi in Allah yarda za a sami kyakkyawan fahimta kafin akai zuwa ga ƙara aure wallahi a'lam wannan ma suna tambaya cewa mutum ne mace ce take da aure ba su sami haihuwa ba tsawon shekara 20 sai rashin lafiya ya kama mijin sai aka mayar da shi garinsu saboda magani kwatsam sai ɗan uwan suka aiko mata cewa ya sake ta saki ɗaya ta fara idda bata gama ba sai Allah ya yi masa rasuwa shin sakin da aka yi mata ya inganta shin za ta yi masa takaba shin tana da gado na'am saki idan ya tabbata cewa wato shi yayi sakin an sami wata karina wanda take nuna cewa shi yayi saki din ya sake ta da gaske kamar ya aiko su wajen ta ne saki ya tabbata za ta yi masa takaba za ta yi masa idda kuma iddan za ta fare shi ne koda tana cikin iddan saki sai ya rasu, to idan saki ya zama babu shi, ba ginawa za ta yi a kansa ba, za ta faru sabon idda ne na rasuwa, za ta yi masa idda na wafat, kuma tana da gadonsa kamar yadda muka sani. A ganin wasu malamai ko da mata zai ta auri wani miji tana da gadonsa, balle tana cikin idda, tana cikin idda kan aida ma tana cikin ismarsa matarsa ce. Wani yana tambaya akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. A mutanen da suka rarraba addininsu suka zama kungiya-kungiya, baka tare da su cikin komai. Ina zaton bayanin da muka yi jiya akan rarrabuwa da sauransu shine ya haifar da wannan. To shi rabuwa a addinin musulunci kala biyu ne, akwai tafarruq, akwai ikhtilaf. Wasu suna cewa akwai khilaf, akwai ikhtilaf. Idan rarrabuwa ya zama a cikin abubuwan da zai kai a riƙa kafirta juna, a riƙa zindiƙantar da juna, a riƙa hana sallah a bayan juna, a riƙa hana cin yankan juna, to wannan shine rarrabuwan da Allah subhanahu wa ta'ala baya so, kuma shine rarrabuwan da ake nufi innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Amma idan ya zama rarrabuwa dan isra'in addini, wata bambanci ne na fahimta, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu da yanayi daban-daban, ya halicce mu da garuruwa daban-daban, ya halicce mu da ƙabi'u daban-daban, yanayin gari da zamani kuma yana haifar da fatawa ma ya rika canzawa. Muna yawan faɗi Imam Shafi'i Allah ya ƙara masa yarda, kafin rasuwansa da shekara uku ko huɗu, ƙasa da shekara huɗu ya koma garin Masar da zama, amma daga zuwan shi zuwa Masar ɗin nan kafin ya rasu sai da ya canza mafi yawan duk fatawoyin da ya a rayuwansa. Lokacin da yake Baghdad, yake Hijaz da yake Baghdad duka, ya zauna wuri biyun duka, ya rayu a duka biyu. Wato abinda wannan yake nufi, ya je ya sami bi'a sabuwa, ya sami environment daban da wanda ya bari, don haka sun buƙaci mafi yawan duk fatawoyin da ya sai ya gansu ba su dace da wannan sabon wurin ba, don haka disse shi yasa zaka ji ana al-jadid da al-qadim a cikin fatawoyin al-Imam Shafi'i, saboda wannan dai sanannen abubuwa ba. Imam Shafi'i mafi yawan a'imma irin wannan ya faru da su. Ina yawan ba da kisan al-qadi Iyadto, wanda aka ce ya aje kare a gidansa don gadi, aka zo aka ce Imam Malik fa ya ce makruhi ne, ya ce da zamani na Imam Malik yake da zaki zai aje a gidansa ba kare ba, shi kansa yayi masa gadi. Saboda haka zamani Imam Malik aje kare makruhi ne, yayi gadi a gida, amma ni zamani na aje kare ya zama kaman dole. Misali abin da yake nuni kenan. Saboda haka dai ma'ana zamani yana canzawa, dan haka fatawa tana canzawa. Tu hujjatu linnasi afdiya bi qadri ma ahdathu. Wannan yana tambayan don Allah ya ƙara masa bayani, su waye ahlus sunna? Ahlus sunna su ne waɗanda suka yadda cewa sayyidina Abubakar shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah, kuma bayansa sai sayyidina Umar, bayansa sai sayyidina Uthman, bayansa sai sayyidina Ali. Waɗannan su ne ahlus sunna. Waɗanda kuma suka yadda cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukansu adilai, kuma duk abinda zamu ruwaita na addini za a ruwaita daga abinda sahabban nan suka ruwaita daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗanda suka yadda da waɗannan abubuwan guda biyu su ne ake kira ahlus sunna wal jama'a. Wannan yana tambaya akan ya halatta a karanta wanda ba musulmi ba alqur'ani idan aljani ya kama shi ko kuma wata lalura? Babu wani illa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ikrarin su sayyidina Khalid ibn al-Walid, hadisin su a cikin Bukhari ko, wanda suka zo wani mutum kunama ta harbe shi, sarki kafiri ko, aka karanta Fatiha a ruwa, aka tofa aka bashi ya sha, kuma har ya bada sadakan awaki ma, kuma da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ce ma adraka annaha ruqya, yace kulu waqtasimu li, yace ku ci ni ma ku bani kaso cikin ma abin da ya bayar, tunda dai ni ne nazo muku da Fatiha, so ku bani rabo ni kaso ni ma cikin abin da ya bada na awakin da ya bayar, kuma ku ci. So da haka ina ganin za a iya dogara da wannan ya zama hujja a cikin. Wannan yace ma'aikaci ne a garin Abuja, amma iyalinsa da iyayensa suna garin Kaduna shin a cikin waɗannan garuruwa akwai inda zai iya yin kasru to mu dai a wajen mu ba inda zai yi kasru a cikin jiya ba inda zai yi kasru nan garin zaman sa ne nan yake aiki dan haka ba zai yi kasru saboda istiqani da iqama saboda iqama can kuma inda iyalinsa suke ba zai yi kasru ba saboda istiqani duk garin da mutum yake da iyali ba zai kasru saboda haka garin da iyalinsa suke nan suke zaune to in yazo wajen iyalinsa ba zai kasru ba amma da a ce ya dauke iyalinsa ko gidansa ne a Kaduna amma ya dauke iyalinsa suna tare da shi a Abuja to in yaje Kaduna zai yi kasru a Kaduna in yaso zai iya yin kasru amma tunda iyalinsa suna zaune a can to shikenan kamar shi mustaqin ne a Kaduna dan haka ba zai yi kasru a can ba nan kuma tunda shi muqim ne a nan ba zai yi kasru a nan ba amma wasu suna ganin zai iya kasru a nan Abuja a Kaduna ne can wajen iyali ba zai yi ba to amma dai wannan fahimta ce mai rauni wannan addu'a yake nema mu ma muna baran nasa insha Allah za a yi masa ya fada cikin wani abu na sabon Allah yana neman addu'a irin wannan idan ya faru da mutum ba a faɗi sai ya bar shi a cikin zuciyarsa ya nemi gafaran Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ba sai ya ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza ba wani ma ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zina yayi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar wanda ya ƙara zuwa ya zina ya zo ya faɗa min wa huwa rasulullah ce kar wanda ya ƙara zuwa ya zo ya faɗa min in mutum yayi ya je ya nemi gafaran Allah mana ko Allah ya yafe masa saboda haka kawai zaka iya faɗin kai wani sabon Allah kana neman a ce ka addu'a kuma shi mujarradin wannan nadama da kuma neman addu'an da kake yi da kuma addu'an da kake shi kanshi tuba ne kuma mun sani atayibu minadh dhanbi kamar la dhanba lahu wanda yake tuba daga laifi kamar wanda ba ya da laifi ne saboda haka ina saboda haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya fi masa dalilin haka wato wannan ya ce yana neman cikakken bayani akan zakan kuɗi da aka fara ranar Laraba jiya kenan to wato zakan kuɗi kamar yadda muka sani ana fitar da rubul ushri ne a kuɗin da ya shekara idan mutum wato abin da ake nufi da kuɗin da ya shekara ba wai kowane kuɗi sai ya shekara ba idan kana da naira 50,000 a yau 9 ga watan Mai duk dai da lissafin hijira ya fi dacewa a yi amma zan ba da misali ne kawai don a gane sai ranar 10 ga watan Mai Allah ya baka miliyan 5 ka ci gaba da juya wannan miliyan 5 har suka kai miliyan 50 a ranar 8 ga watan Mai na baɗi sai wani kuɗi 1 biliyan ya shigo maka to ka kana da 1 biliyan da miliyan 50 ko a wannan ranar to ranar 10 ga wata in za ka fitar da zakka to biliyan 1 da miliyan 50 za ka yi wa zakka ina fatan mun fahimta ma'ana daga lokacin da ka zama ka sami nisabi kuɗinka ya kai zakka to daga wannan lokacin in shekara ya kewayo duk kuɗin da kake da shi ba wancan kuɗin da ya shekara ɗin ba duk kuɗin da kake da shi a wannan lokacin da shekara ya kewayo to su za ka fitar wa zakka kuɗin da ake juyawa ko ake da shi dai aka yi iddikari kuɗi dai kawai wanda yake kuɗi ne a matsayin kuɗi da mutane suka ɗauke su a matsayin kuɗi wanda yake cikin mallakanka banda wanda baya cikin mallakanka baya cikin tasarrufinka kamar bashin da baya hannunka wannan baya za ka fitar masa da zakka ba sai lokacin da ya shigo hannunka sai ka fitar masa daban ka ware shi ka fitar masa da zakkansa daban matsalan zakka na dukiya matsala ce mai faɗi gaskiya kamar yadda muka ce saboda yanzu wannan zamanin abubuwa da yawa kamar shares wasu da yawa suna ganin ba za su fitar masa share da zakka ba kuskure ne dole ya fitar masa da zakka kamar kuɗaɗen da ake juyawa irin na property saka mutum yana gidaje da sauransu amma shi su ne jarinsa su ne dukiyarsa su yake sayarwa yake mu'amala to wannan gidajen da sauransu in lokacin zakayi zai kimanta duk dukiyarsu dan sun shiga cikin urudut tijara shi a wajensa urudut tijara ne wancan gidajen da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a masa zakka gidajen zama ne amma idan ka mai da gida kasuwancinka to shikenan gida da gold da provision da duk sauran abubuwa ba su da bambanci matukan na kasuwanci ne to sun shiga cikin urudu tijara za a yi musu zakka a cikin rubul ushri Allah ubangije gane kaga da dai za a fitar da kyau za a ji wannan fatawan a fitar da zakka ai da talakawa za su dan numfasa za su dan ji dadi a lokacin fitar da zakka saboda da yawan mutane ba su fahimtar wani kudi ne ainihin kudin da za su fitar wa zakka so da haka sai ka samu suna fitar ma wani dan token daga dukiyansu ne kawai zakkan ba ainihin abin da shari'a ta yi umurni a fitar wa zakka ba yace kafiran da suke wuta za a cece su in sun taimaka sun kyautata wa mu'minai kafiri ba zai fita daga wuta ba wanda ya mutu bai imani da Allah subhanahu wataala ba to wanda ya mutu bai imani da Allah ba har ya koma ga Allah bai imani da Allah ba to wannan ba zai bai cikin ceto ana maganan waɗanda suke mu'minai suke musulmai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yakhludu fi nnari ko man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ana nufin wanda yake musulmi ko mu'mini to wannan yace wanda yayi sallah da kudin kaya wanda yayi sadaka da kudin kaya ya sadakar shi take to ban gane kudin kaya ba gaskiya wannan yana tambayan sallan nafila ana yi a bayyane ko a asirce sallolin dare ana yin su a bayyane sallolin rana ana yin su a asirce wallahu a'lam mata ce take shayar da yaro dan wata uku za ta iya yin azumi tana hutawa tana yi idan likita ya tabbatar mata da za ta iya yin wannan azumi kuma za ta sami karfi in ta yi kuma dole ta sha waɗannan kwanakin saboda shayarwa din in ba haka ba za ta wahala to babu laifi ta yi waɗanda ta sami daman yi waɗanda ta kasa kuma ta bari amma ba za ta yi da niyyar cewa yau zan yi ɗaya gobe in sha ɗaya ba a'a za ta yi gwargwadon abin da za ta iya yi daga cikin azumi ta bar wanda gwargwadon abin da zai cutar da ita ko da ko a yi ɗaya a sha ɗaya ne in likita ya tabbatar mata shi ne abin da lafiyanta zai dace da kuma lafiyan shi yaron da take shayarwa babu laifi kuma za ta shayar akan abin da ba ta sami daman azumtar nashi ba za mu hakura haka nan mu bar abin da ya rage na tambayi zuwa gobe sallu ala nabiyyi اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين